Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 22 ga watan Afrilin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa cibiyar raba katuna masu zabi a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya halaka mutane akalla 48. Kasar Kamaru ta karyata rahoton hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR mai cewa ta kuri yan gudun hijirar Najeriya wajen 400 tun daga watan Janairun wannan shekarar. Sannan an tashi baran-baran a wata ganawar da aka yi tsakanin Prime Minister Armenia da wani jagoran masu zanga-zanga.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da yan gudun hijira ke koma yankunansu a Najeriya, an fara mai da hankali wajen farfado da kiwon lafiya.
Labarin farko shine a farfado da asibitoci da kuma abin da ake kira asibitin farko wato primary health care center ya zama na sun zo daidai level din da za su iya taimakawa jama'a.
Domin samar da zaman lafiya mai dorewa, kungiyar OSIWA ta taimaka wajen horar da shugabannin gargajiya da na addinai a jamhuriyar Niger.
Shugabanni na gargajiya da na addinin musulunci su ne shugabanni wanda al'umma take saurare kuma da su ne ake kwaikwayo.
Haka kuma muna da rahoto akan taron lecture tunawa da Malam Aminu Kano da aka yi a makon jiya. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku turo mana idan lokaci ya ba mu dama, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa cibiyar raba katunan masu zabi a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da safiyar yau din Lahadi ya halaka mutane akalla 48 ya kuma raunata wasu 100. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Afghanistan Najib Danish ya gaya muryar Amurka cewa mutane na jira a waje a kan layin karbar katin zabi ko taskira dan su samu izinin yin zabe yayin da maharin ya tayar da bama-baman da yayi jigida da su. Majiyoyin asibiti sun ce akalla mutane 10 daga cikin waɗanda suka ji raunuka na cikin mawuyacin hali. Tuni kungiyar ISIS ta dau alhakin kai harin. Babban muƙaddashin koko muƙaddamin Afghanistan Abdullah Abdullah yayi Allah wadai da abin da ya kira harin ta'addanci wanda aka kai a cibiyar da aka kafa a wata makaranta da ke birnin Afghanistan. Ko Kabul babban birnin Afghanistan. Ina tare da waɗanda wannan aika-aikar ta gaulaye ta shafa. Za mu ci gaba da ƙudurinmu na tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe. Kuma sam 'yan ta'adda ba za su yi nasara ta hana mutanen Afghanistan san abin da suke zaɓa ba. A cewar Abdullah a kafar Twitter. Kasar Kamaru ta ƙaryata rahoton hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR. Mai cewa ta tasa ƙiyar 'yan gudun hijirar Najeriya da kuma masu neman mafaka daga Najeriya su wajen 400 tun daga watan Janairun wannan shekarar. To amma ta ce ya zama dole a sauya wajen zama ga mutanen da suka yi hijira zuwa wuraren da 'yan boko haram kan iya kai musu hari. Gwamnan yankin Arewa mai nisa wadda ke makwabtaka da tsohuwar tungar 'yan boko haram wato jihar Barnan Najeriya. Mijin Yau Bakari ya ce babu wani ɗan gudun hijirar da aka tilasta masa barin ƙasar Kamaru. Ya ce ƙasarsa na mutunta ƙa'idar ƙasa da ƙasa ta wadda ta tanadi cewa idan ma za a maida mutum zuwa ƙasarsa ta haihuwa, to dole ne a yi hakan cikin mutunci da kuma tabbatar da cewa hakan shi ya fi. To sai dai gwamnan ya ce wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suka zauna nesa da sansaninsu da ke Minnau, musamman ma yankin Longo da Chari, inda 'yan boko haram ke iya kai masa hari cikin sauki, ya kasance dole a dauke su wato zuwa wuraren da suka fi rashin hadari. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan mintoci kaɗan kawai aka yi wata ganawa tsakanin firaministan Armenia da jagoran 'yan zanga-zanga wadda aka yaɗa ta gidan talabijin a yau ɗin nan Lahadi. Ganawar tsakanin firaministan Sars Sargsyan da kuma ɗan rajin adawa Nikol Pashinyan an yi ta ne da zammar kawo ƙarshen ci gaba da zanga-zangar ƙyamar gwamnati da ake yi. An fara zanga-zangar ce a makon jiya bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta zaɓi Sarkiyan a matsayin firaminista bayan ya shafi shekaru goma a matsayin shugaban ƙasa. Masu adawa da Sarkiyan na ganin wannan matakin wata dabara ce ta sawa ya tabbata bisa gadon mulki. Pashinyan ya gaya ma firaministan cewa na zo nan ne don mu tattauna yadda za ka yi murabus. Sai firaministan ya amsa da cewa ai wannan niyya ce ta kunyatarwa ya tashi ya tafiyarsa. Pashinyan ya ce yana son zanga-zangar ta zama mafarin abin da ya kira wani juyin juyi hali na cikin lumana. Kalaman da akan yi amfani da su a zanga-zangar shekara ta 1989 wadda ta kawo ƙarshen mulkin kwaminisanci a Czechoslovakia. A ƙasar Nicaragua, zanga-zangar da aka shafi kwanaki ana yi kan sauye-sauyen da ake yi kan tsarin bayar da tallafi ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 10 ciki har da wani ɗan jarida yayin da yake tura labarai kai tsaye ta kafar Facebook. Wasu ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi ƙiyasin cewa an samu mace-mace har 25 tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar Laraba. Wani jawabin da aka yada a fadin kasar jiya Asabar, shugaba Daniel Ortega ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa saboda kawo ƙarshen abin da ya kira ta'addanci kan iyalai a Nicaragua. To sai dai kuma Ortega ya ƙara da cewa shifa da jagororin kasuwanci kadai zai tattauna. Abin da ke faruwa a ƙasarmu bai ma da suna, a cewar Ortega. Ya ƙara da cewa yara ba su san jam'iyyar da ke jujjuya su ba. Ana ta kawo 'yan banga cikin zanga-zangar da yara ke yi, ta yadda ma har ake rikidar da zanga-zangar zuwa wata aika-aika. Yau Lahadi, China ta ce tana marabalale da labarin cewa sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin zai je Beijing, babban birnin ƙasar China, don tattaunawa kan cinikayya. Ma'aikatar cinikayyar China ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa ɓangaren China ya samu bayanin da ke nuna cewa ɓangaren Amurka na fatan zuwa Beijing don tattaunawa kan tattalin arziki da cinikayya. China na maraba da wannan al'amarin.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu da 'yan gudun hijira arewa maso gabas ke koma yankunansu a Najeriya, an maida hankali sosai wajen kula da sha'anin kiwon lafiya musamman matakin farko don inganta rayuwa al'ummar yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Mataimakin jagoran kwamitin shugaban kasa kan farfado da shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Tijjani Musa Tumsa, ya ce cikin shirin gwamnatin tarayya mai suna Buhari Plan, da farko ana so a maida hankali ne sosai ga tsantsan kiwon lafiya musamman a matakin farko.
Labarin farko shine a farfado da asibitoci da kuma abin da ake kira asibitin farko, wato primary health care center, ya zamana sun zo daidai level ɗin da za su iya taimakawa jama'a, wanda za kowa zai iya zuwa asibitin nan ya samu tarar da likita ko kuma ya samu kayan awo da kuma magani. Abin da wannan a yanzu abin da muka ga zai fi fito da wannan matsalar ta kiwon lafiya shine wanda ake kira outreach, wato kaje wajen jama'a wanda ba su da dalilin biyan kuɗin asibiti su sami wannan kiwon lafiya kyauta, sannan kuma su same shi a kofan gida, abin da muke ciki kenan a yanzu.
Tijjani Tumsa ya ce wannan shiri tuni ya yi nisa.
Mun kewaya jihohin nan guda 6, an yi su kuma an tabbatar da cewa wannan ya yi taimako saboda mutum fiye da 25,000 zuwa 30,000 suka sami agaji ta wannan har zuwa ga operation na ido na jiki da dai sauransu duk an samu an bayar. A yanzu yadda nake maka magana an shiga yawo na biyu wanda a yanzu maganar da muke nan ana garin Gashuwa, daga nan za a je Damagum, daga nan kuma za a shiga Borno, sai a shiga Adamawa zuwa su Taraba da Gombe da Bauchi.
Dr. Abubakar Kurfi ƙwararren likita ne a Najeriya.
Primary healthcare shine mataki da na kusa-kusa da mara lafiya na ɗaya kenan. So kusan da kasa da ciwo ya kama ka, baka da inda zaka je, misali sai ka je sai primary health. Na biyu kuma shine wanda ya fi kowane sauki, wato sauki na farashi. Dama kuma waɗannan mutane kamar na North East da al'umma ce da waɗannan masifa ta shafa, so ba wani abun hannunsu gare su ba, so suna neman sauki ta kowane hali. So samun sauki a wannan matakin lafiya na farko zai taimaka ware da gaske.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah, amin amin tuma amin ya Allah.
To a gaida Hassan Maina Kaina. To daga Najeriya za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda aka baiwa shugabannin gargajiya da na addinai horo akan hanyoyin da za a iya kauce faruwar tashin hankali. Domin ƙarin bayani ga rahoton wakilin murya Amurka Tamar Abari.
Aminu Lawali ƙwararre ne a harkar rigakafin rigingimu, shine kuma ya ba da horon cewa yayi horon yana da nasaba da tashe-tashen hankulan da aka samu a watan Janairu na shekara ta 2015 a nan ta magaran Agadez da Maradi.
Wata kungiya ce wadda ake ce ma Foundation Open Society Initiative for West Africa, OSIWA ake kiranta, wadda cibiyarta tana a Dakar. Ita ce ta ba Central Africa obota tallafi domin gabatar da wannan muhawar. Domin aikin aisha da ta'addanci da yawa kana a cikin Niger, musamman a jihar da magaran da ya mai da Agadez, inda aka kone cocu-cocu, aka yi kashin mutane bayan an yi wannan abun Anti Sharli, shine kungiyar Central Africa obota mai zaman kanta ta gayyaci wannan taron saboda shugabanni na gargajiya da na gunduma da na gwamnati da shugabannin addinin musulunci su ne shugabanni wanda al'umma take saurare, kuma da su ne ake kwaikwayo. Tasirin shi kenan in su sun gane da ya kamata su tashi tsaye.
Shi kuwa Sani Nasaru, shugaban gundumar Gure, cewa babban abin da za a mai da hankali a kai shine waye kai tare da yakar jahilci.
Ai kokari a waye ma mutane kai har zuwa kananan birane, yanda mutane su gane bambancin addinin musulunci da kuma addinin Krista. Ba addini bane wanda aka yi shi dan ai fada. Kowa nan ya ce salama ne, wannan ya ce salama ne, annabi ya hore mu, ya zamana da Krista, Krista sun zamana da annabi, akwai inda ma annabi ya zamna da Krista, har suna biyan diya a cikin Baitul Mal na musulunci. Kenan yanzu ya tankanta a ƙara horo bisa tarihin Islam.
Suma wasu daga mahalarta taron sun yi bayani kamar haka.
Pastor Salih Dalladi, Iglis Evangelist Air and Zandar. Na muhawara abinda za a sa ta tarihi ko tasiri a cikin ƙasar mu domin zaman lafiya, kamar yadda kungiyoyi waɗanda suke son su kawo mana ci gaba da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu, in ana irin wannan haɗuwar, a riƙa haɗuwa da 'ya'yanmu matasa majiya ƙarfi daga 'yan shekara 15 zuwa gaba, saboda su ne ake farmi ana iza su cikin kowace irin koyarwa ba tare da sun fahimci abin ba, sai a iza su ko wani tashin hankali ya zo sai a zo a yi ɓanna. To shi ne jan hankali na in za a irin wannan, a riƙa gayyato matasa tare da malamai na addini na Kirista da na musulunci, muna haɗuwa domin a kawo bayani ga waɗannan 'ya'yanmu su san muna da haƙƙi na zamantakewa, na rungumar juna, domin mu yi tafiya tare kasar mu ta zauna lafiya.
Suna na Sanu Sumaya na sarkin garagumsacin kasar Taita. Tunda da magaran take ba san rikici irin na addini ba irin wani a hutu ayi zanga zanga ko ayi wani a yaki wani a'a wancan ma da ya faru wanda ake zance a da mulkin in tsautsayi ne. Tsautsayi ne wanda daga shi ko ba a sakin wani ba. Kina abu ne alhamdulillah wanda zamu ma Allah godiya kuma in Allah ya abubuwan da muka ji zamu kala gaya ma al'umma. Za mu faɗi a gidan radika duka inda muke zaune a kala yada zaman lafiya kowa zanto abinda ake cewa coexistence pacific musulunci kamar yadda malamai suka ce yana nihin zaman lafiya su ma addinin kristan an ce in an mamale ka da hagunka ba da dama.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari. A ranar Laraba makon jiya ne aka yi taron lakcar tunawa da guda daga cikin gwarzaye da suka fafutuka kafa demokradiyya a Najeriya, wato Malam Aminu Kano wanda ya cika shekaru 35 da rasuwa. Ga rahoton wakilin muryar Amurka na Kano, Muhammad Ibrahim Kwari.
Tsohon malamin makaranta, malamin addini kuma guda cikin jagororin kafa demokradiyya domin yantar da talaka bisa tsarin aqidan jam'iyyun NEP da PRP. Malam Aminu Kano ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen tabbatar da ganin demokradiyya ta kafu a Najeriya domin talaka ya samu yanci da walwalar rayuwa. Alhaji Sula Lamido, tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ne, na ɗaya daga cikin almajiran Malam Aminu Kano, kuma ya yi ɗan majalisar tarayya a shekarar 1979 zuwa da 83. Ya ce zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da fafutukar 'yantar da talaka a Najeriya da Malam Aminu Kano ya yi zamanin rayuwarsa.
Gudunmuwa da wannan abu na sadaukarwa ya haifar da gaske yanzu kan tun da Najeriya daga sama har ƙasa, tun da kan ƙasar Najeriya har zuwa kan kasuwa, kowane gine yake babu jikan sarki, babu jikan wani malami shi malami, ko jikan wani wali, ko jikan mai koyi, duk 'yan talakawa ne gaba ɗayan su dukkaninsu. Kodaka alhamdulillah ne ta biya ku. 'Yancin ne arga an sha an koshi har an bugu. Wake korafin ɗan talaka, wake mulkin ɗan talaka, so da ka da mai korafin da mai kama kariya ɗin da mai wuyan duk 'yan talakawa ne.
Malam Umar Liman ɗan Fulani da ake yi wa lakabi da na gidan limamin canji, na ɗaya daga cikin rukunin matasa da suka yi hidima a zamanin raya jam'iyyar PRP ta Malam Aminu Kano.
Aminu Kano mutum ne mai tunani, mai natsuwa, wani mutum ne wanda ya san me yake, kuma ya daɗe yana gaya mana cewa siyasa ba abun banza ba ne, kuma siyasa ba aikin banza ba ne. Kar ku yadda da sojoji su ji daɗin mulki na siyasa. In dai suka ji daɗi, to nan gaba ɗan siyasa zai zama banza, kuma zai zama ba komai ba. Sannan kuma ya ce kar ku yadda kamfani ta gane kasuwa. Inda take kayanta, ku je can ku sayo ku kawo kasuwa ku kasa. Amma in mai kamfani ya gane inda kuke kasa kaya, to musamman ma wanda yake sai da kaya, to ya kaɗe. Kamar yanda 'yan kantin kuri suka zo suna kuka da Chinese Obasanjo, ya yi shekara 8. 'Yar Adua ɗan siyasa ya kama, Ubangiji Allah ya sa takaitaccen kwanaki ne da shi ya rasu. To gashi yanzu Buhari ya kama, yana wahalar 'yan siyasa su rasa yanda za su yi da shi. Ai shi ne abinda Aminu Kano ya faɗa.
Sai dai duk da haka, Hajiya Maryam Aminu Kano, 'ya ɗaya tilo da marigayin ya haifa, ta ce tana sha'awar tsunduma harkokin siyasa sosai, amma matsalolinta na barazana a gare ta.
Muna da sha'awa, amma kamar yadda nake ta faɗa, siyasar ce ba irin ta da ba. Ta da tana da aqida ta yanzu, ko gaskiya aqidar da sauki, saboda zaka ga ta kuɗi ce, in ma baka da shi ba za ka iya fitowa ba, ko da ka fito ba ba ma wani abu ba, ko kallon ka ma ba za a yi ba. To an saka mutane, an cusa mutane son kuɗi, idan ba a basu ba ma ba za su yi zaɓe ba, wanda da ba haka ake yi ba. Duk yawanci mutanensu talakawan su muna nan tare da su, suna zuwa koyaushe muna tare da su, suna da wata bukata muna da shi mai musu, in ba mu da shi mu ba su haƙuri, amma koyaushe nan gidan baya rabo da mutane.
Hajiya Maryam Aminu Kano kenan ya ga marigayi Malam Aminu Kano wanda ya cika shekaru 35 da rasuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Lallan shugaba dare, mai sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta nurke fa, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu. Yau a cikin shirin muna tare da wata baiwar Allah wadda bata so mu ambaci sunanta ba. Wacce ta farga ta bar shaye-shaye har ta samu yanzu ta cimma burinta na rayuwa da ta dade tana mafarki. Ta dai fara min bayani ne kan yadda ta tsinci kanta tana shaye-shaye. Ga hirar tamu.
Abun ya fara ne daga rashin sani, sannan kuma da rashin sanin yadda illan kwayoyi da sukari abinda lokacin yake sha sai maganin murnan da yake da suna da ake cin mahudin da na lin lokacin ki yana da na ranwit kudin. Rashin sani, sannan kuma da rashin sanin illan shi da mutum zai zama dependent on it, abinda ake ce ma addiction kenan ko. To abin da ya fara dai ne zan iya tuna lokacin ina dan da matsaloli da sauransu da rasa mahaifina. Abin da ya fara a sanin sannan haka ina makaranta sai in je in saya haka in sha har abin ya zo ya zama nini, kuma sai abin ya zo to the extent na zo ma makarantar ma sai na fara samun matsala da kamar lecturer student kamar lokacin akwai wani lecturer haka malami da ya sa ni gaba. To sai na ga ma kawai ma nake bari ma in yi kamar da fara abin nan din in yasu in dawo in ci gaba da abin da nake. To kuma harkar zaman mu na kasa kamar Arewa haka da na koma dai ma gida da sauransu magana a wuce irin dai na zauna gida dai makarantar ne ma in ci ma shi na wasa da shi. Na fara cikin wannan abin na shaye-shaye kuma akwai da yake cin zabutun dalilinshi da abubuwa kullum ina wani tunani daban tunanin da ya kamata a ce ni haka zan dinga shi daban-daban. To haka na fara cikin illolin na shaye-shayen kudin, sannan kuma shi abu ne wanda akwai masu shan shi da yawa sosai, abu ne da ya zama kamar annoba a cikin al'ummarmu dai al'ummar Arewa musamman ma za matasa mata aure har da ma manyan mutanen da ba ka zata da tije uwayenmu da sauransu za su san shi ga cikin wannan yanayin na shaye-shaye. Sannan kuma akwai shi ko ina kika ji za ki gan shi a watsi ana sayarwa. Abun ma ya zama kamar ma ma sai a zan ci ba gwamnatin ne ku da haɗin kansu da kogin yini za ki gan shi wasu ana sayarwa ta ko ina har akwai kamfani wannan ya zuwa wannan ya fita wancan kamfani ya zuwa wannan kamfani ya shiga. To ma ya zai zama ma kamar ma duk cikin al'umman kamar abin da kowa ke yi kenan ka dai nan al'umman mu ta Arewa. To sai abin ya zai zama kamar annoba za ki ga gidan kowa kowa ne in kin kinga ɗaya gida ɗaya biyu uku huɗu to ki tabbatar da cewa na huɗu ke cikin kowane gida goma yake jin kamar mutum shida za ki samu wanda ke shan wannan abu. Kin ga ke mun da cewa environment ya yi claim wani role availability din shi ana samun shi din kinga har mutane abu ne da baka ma gudun shi duk inda ka ji zaka game da shi.
Ina kike samun kuɗin siyan waɗannan abubuwan?
Ya kamar lokacin da zan ce ya nake abun yan ina da aikin da nake yi sannan kuma akwai kamar organizational work da nake yi that's why dai wannan abun ina kokari to be productive da a cikin ma al'umma da kuma duk wannan sa buge-buge da in samu kuɗi ni ne ne ta sa inda kuɗin za su tafi on mutum ya biya kudurin addiction din nan shi mutum ya ji duk abin da ka samu dan tunanin ka yake kamar wanda muke da yawa mu ba ma abin da muke so irin kamar a cikin ƙarshen wata yayi mu je mu ɗiba kuɗi in mun je mu ɗiba kuɗi mun san inda ba ta abin da zamu je mu sai zamu je mu ci katon-katon na kudin.
To madalla yanzu kuma sai mu shakata da wakar margayi dan Maraya Jos kan shaye-shaye.
To kar a shakwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara. To kar a shakwaya dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya to kar ku shakwaya.
To madalla yanzu kuma sai mu je ga ƙarshen hirar da nayi da Dr. Aishatu Yushau Armayau. Na tambaye ta dabarun da suke amfani da shi wajen taimakawa masu shaye-shaye neman mafita da samun lafiya. Ga amsar da ta bamu.
Kin da aka kama da irin waɗannan yaran a gida kowa zai san saboda sun ci bar abin da suke yi su kuma a wannan lokacin ba san ransu bane ya fi karfin su to mu da kama da sun ce mu ja su a jikin mu mu gwada mu cewa mun gane ko me ke faruwa da saboda haka yanzu ina son mu zauna ni magana in dai yawanci wanda suke suka samu wannan cuta ta shaye-shaye in suka bincika sosai ko akwai dalili amma mutane ba sa gane wannan wanda zaka bi zai me dalilin da ya sa wannan yaron yake wannan shaye-shayen a wannan lokacin har ba shi kada daga gidan shi yasa sauran ba sa yi shi to za mu wannan bincike abin ya riga ya shiga cikin ka ba da zaka cikin da dole za mu baka magunguna na asibiti idan abubuwan gudawa din shi zo kamar zaka ga rashin bacci wasu ba su iya zama wuri daya wasu suna jeje suna gane da ne in ba su sha ba dole ne za mu ba su magani a asibiti saboda duk waɗannan abubuwan mu tabbata cewa mutum ya dawo daidai mu cire abin daga cikin jikin shi kuma gudawa da in ya zo mashi kar ya zo mashi da ƙarfi idan muka gama wannan mutum ya dawo cikin hayaci muka zauna muka yi magana da shi don wasu ana kawo su ne ba dan suna son zuwa ba
to madalla dokta wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarshen hirar wacce ta daina shaye-shaye ta farga kuma dokta za ta dawo ita ma domin ta ƙara mana haske kan aikin da suke yi da masu shaye-shaye Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsa, yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce muryar Amurka ku gaya wa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi ya kamata su yi gaggawar samo wa manoma takin zamani mai inganci akan lokaci domin ko damuna ta fara sallama. A ƙarshe nake fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka, amin summa amin. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rajau da ke cewa ‘yan majalisun Najeriya ya kamata ku sani cewa batun safa ya ƙare, saboda haka zaben shekara 2019 cancanta da dacewar mutum za mu duba ba jam'iyya ba. Duk mai niyyar shiga rigar farin jini don wato domin ya ci zaɓe sai ya san inda dare ya masa tun kafin lokaci ya ƙure. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fara da sallama ya ce muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu yi kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ɗauki matakan gaggawa a jihohin Benue da Zamfara domin a kawo ƙarshen zub da jini wato da al'ummar yankin. Sako daga Amina Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kot Dunari da Nafi Muhammad Kamfala da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. To madalla mun gode da sakon da kuka aika mana, sai a cigaba da aikowa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ali Ibrahim.
To a takaice, wani dan kunar bakin waki ya tarwatsa cibiyar raba katunan masu zabe a Kabul babban birnin Afghanistan ya kashe mutane akalla 48. Kasar Kamaru ta karyata rahoton hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR mai cewa ta kori yan gudun hijirar Najeriya wajen 400 tun daga watan Janairun wannan shekarar. An tashi baran-baran a wata gajeruwar ganawar da aka yi tsakanin Firaministan Armenia da wani jagoran masu zanga-zanga. A ƙasar Nicaragua kuwa, zanga-zangar da aka shafi kwanaki ana yi kan sauye-sauyen da aka yi kan tsarin bayar da tallafi ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 10 ciki har da wani ɗan jarida yayin da yake tura labarai kai tsaye ta kafar Facebook. Yau Lahadi, China ta ce tana murabalale da labarin cewa sakataren Baitul Malin Amurka Steve Mnuchin zai je Beijing babban birnin China don tattaunawa kan cinikayya. Ma'aikatar cinikayyar China ta faɗa wata takardar sanarwa cewa ɓangaren China ya samu bayani cewa hakan zai tabbata daga ɓangaren Amurka.
To ma da la masu sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya da Niger wato karfe 5 a gugun Ghana za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Ibrahim Almasi Garba
wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake haduwa assalamu alaikum.